السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مدسادوا أو أن مرتز نواجيما لن تيقبدا مجلس من القرآن. يومنا دي gawatan Zulhijja, ko ya tsaya ina kyauta da sanya tsaya Saudiya, an ce sun gawata Saudiya sun gawata, amma dai mu ma muna kyauta ta zato insha Allah, sun da rana ta riga ta fada, dan muna kyauta zaton 1 ga watan Zulhijja ko kuma 29 ga watan Zulqa'ida, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 27 ga watan 5 a kalandar Bature 2025. Kamun mu shiga cikin karatun mu, kamar yadda muka saba, tambaya ɗaya ko biyu mu amsa sai mu ci gaba insha Allah. La zato yake tambaya, wai mutum ne yana zaton samun kuɗi, yana iya cin bashi yayi layya. Shi kuma shi Ubangiji ya riga ya bayyana mana, inna zanna la yuhu ne min alhaqqi shay'a, zato ne takan yi kuma takan yi wata yi ba. Shi dai abinda lokacin abu ya zo baka da hurumin shi bai wajaba akan ka ba. Lokacin abu idan ya zo kana da halin ka yi, a lokacin da abin yake zamantarwa wajibi akan ka. Amma dai lokacin da ya zo baka da, me yasa ya koda kuɗin zakka, kuɗin da suke cikin bashi, malamai suka kasa su kashe biyu, suka ce bashin da kana kyautata zaton ko bashi ne wanda adadin dama yana zarwa. Misalin muna kasuwa da kai, sai in ɗauka in ce maka wannan a duk sati kana mini barsama, ko duk ƙarshen wata kana mini barsama, abu ne wanda adi an tabbatar da shi. Amma dai bashi ne na bada, takan yi shi wancan ba ya samu ba, takan yi zai samu. A ga wannan babbe yiwuwa ka sanya cikin lissafin zakkarka, saboda babu kat'in shi. To haka ita ma ibada, kowace ibada ce wanda aka shar'anta maka, aka ce maka sai inda hali za ka yi. Lokacin da ya zo in ba halin, ba ta zama to wajibi a kanka ba. Inda da halin ne a lokacin da lokacin ta ya shiga ba ka yi ba, to wannan a lokacin nan ne kake ɗaukar baki. Kenan zato takan yi a samu, takan yi ba a samu. Barantana a yanzu a wannan lokacin da bashi ya koma abin da ya koma, kana tunanin naka ne, kana tunanin a baka, mutum zai ce maka wallahi ba, kuma ka tabbatar da babun ne, shi ya sanya ba a baka ba. Shi ma takan yi wani alƙawari ne aka yi, wanda yake da garanti kurin ma'aikaci ne, shi ma an yi amso, shi ma ya san inda zai sarrafa su. Ni wannan gaskiya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai dora wa rai sai abin da za ta iya. Lokacin da babu abu, ka ruha wa kanka asiri ka wannan, kakkaci bashin, kuma bashin ya kasance ma ƙalubale a nan gaba. Allah ta'ala a'lam. Nake gani barin shi ne, har Allah ya wadata ka, shi ya yi alkhairi a kan ka, amshi bashi ka yi abin da kuma babu kat'in shi, inda ku kana da garanti wannan lokaci kaza ya maka alkawari, kuma ya yi ƙarfin wannan abin, kuma kata zai bada. To wannan kuma abu ne wanda kana iya tsayawa ka kiyastawa kanka, amma dai kai a karan kanka ba ka zamanto wajibi a kanka ba, saboda baka da. Kamar yi lokacin da kake da halin da za ka yi, in ba ka yi ba a lokacin nan, kuma Ubangiji yana iya kama ka da laifin ba ka yi ba. Amma dai cin bashi don yin wata ibada baya daga cikin wannan.
Insha'Allah.
sunna ne ta manzo Allah sunna ai tace ai mustahabbul ai mustahabbi ai lakin malaman usuli kenan sunna shine duk abin da aka karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda idan kai shi kake sa ran ubangijinka zai baka lada akan shi shine sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan daga watan zulhijja ya kama manzo Allah idan yana da ko yayi umarni ga wanda yake da niyyar layya kadda yanki harcen shi kadda aske gashin shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wanda yake sa ran zai yi layya daga yanzu in bai aske ba kenan sai ya hakura ba zai aske ba sai bayan saukowa daga idi sai 10 ga wata ko kamun hawa idi 10 ga wata kenan wannan wanda bayan afwan he bayan yanka layya bayan saukowa daga idi kenan wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai yanke ba kamun 29 ko 30 ga watan Zulhijja to in dai dai ga watan Zulhijja ya shiga in dai yana da niyyar layya ya kame kadda yanke hortan shi kadda ya aske gashin shi har sai ya yanka dabbar shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dace da kai ko da baka da kudin in dai kana sa ran zakai kenan ka kame ba sani ba abinda kuma ubangiji zai yi a cikin kwanukan nan guda 10 sai wani abu na babanmu fadakantar da kan kawunanmu shine wannan kwanuka guda 10 in Allah ya kaddara a kasanmu daga yau an ga watan kinan kwanuka ne wanda ubangiji ya saki fannoli a cikin su dan saboda babu an su kwanuka wanda ubangiji wanda ya rantsuwa da su wala yale da ashar suna cewa wannan kwanukan na watan Zulhijja daga 1 zuwa 9 zuwa 10 sune ubangiji yake rantsuwa da su kwanuka ne wanda akwai garaba so shi da yawa a cikin su kwanuka ne wanda ana yin na taron su ubangiji tsakiyar rana yake saukowa daga saman bakwai yace duk wanda yake da bukata ya baza kolin bukata sha amsa ne shi sun ya daga cikin salaf suke cewa bisu da wata rana ta addu'a in ba rana a fa ba wannan kwanukan an samu hadisai da wasu daga cikin malamai suna cewa ai manzo Allah tare ga wata ne kadai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumtar dukkan wannan kwanuka guda 10 da kai riwaya ta Imam Muslim da kai riwaya ta Imam Bukhari da kai ta Tirmidhi wanda wasu daga cikin malamai sun ce a fahimta su kwana 9 ne kadai manzo wannan kwana yini na 9 ne manzo Allah yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 10 yake yi idan aka ce kwana 10 kwa ana hudda yinin sallah saboda ya haramta mana yin azumi a watan ayinin sallah kina wannan kwanuka ne wanda yana da kyau mutun ya zabura ya zagi ne da mutse wurin dukkan ibadodi salloli a lokaci hasatan abin da ya shahi bangaren sada zumunta da abin da ya shahi sadaka da sauransu wannan mu yi kokari mu yi saboda garabasar da take cikin wannan kwanuka guda 10 kwanuka ne wanda a tsarin rayuwa kwana 360 da muke da bamu da wa'ansu yini masu albarka masu daraja sama da wannan yinin wannan guda 9 ko yinin wannan guda 10 haka kuma bamu da wa'ansu dararuka masu albarka sama da dare guda 10 na azumi na watan Ramadan na ƙarshe wannan su kuma sai kowane dare muhimmanci da fadala a saman dorin duniya da haka mu zagi ne da mutse mun ribance da wa'incan dararuka guda 10 haka mu yi kokari mu ribance da yininnuka guda 10 na wannan 10 na farko na watan Zulhijja Allah ya datar da mu mace bata cikin wannan hukunci bata cikin wannan hukuncin ai namiji ne mai yanke gashi namiji ne mai yin aski sai dai kurum ita za ta kame da yanke harcenta ita ma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda umumin in kiraye yace wanda yake da niyyar yin layya kenan ya kame da yanke harce da yanke gashi kenan mace ita kuma adatan mace bata yanke gashi za ta yi yanke tsanta amma dai horcin ta zata kame idan tana da niyyar yin layya wallahu ta'ala a'lam sati da ya gabata ko wancan wanda ya gabata mun tsaya kan aya ta 22 inda ubangiji yake bayyana mana laqad kunta fi ghaflatin min hadha فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا. Ayat da take nuna mana kalubale na rayuwarmu, inda Ubangiji yake bayyana mana damar da ya bamu a nan rayuwa ta duniya. Muna kallon komi, muna kallon inda gaskiya take, muna kallon masu aiki da gaskiya, muna kallon masu aiki da gaskiya, masu kuma koyi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai ba wanda suke abin reni a wurin mu sama da su. Shine nan Ubangiji yake kira, tabbas ga gaskiya nan ta zo maka, amma dai sai karab kana da wannan gaskiyar. Yanzu gashi nan an yaye maka idanka, kana ganin komai, ganinka mai ƙarfi ne a wannan rana. Duk abin da dama ka yin ba, gashi nan yanzu ko duk abin da kake kokonto a kan shi kana tunanin ba hakan ba, yanzu gashi nan ya tabbatar maka gaskiya ne. An ce maka da kai tsayuwa da za a yi, an ce maka da kai kaza da za a yi, kaza za a yi, kaza za a yi, kaza za a yi, za a zo a ware wanda suka yi imani su shiga gidan aljanna, wanda suka kafirce a yi da su wutar jahannama. Yau ba gaskiyar al'amari nan kana da shi ne a lokacin nan, bayan an zo da shi Ubangiji yake bayyana mana, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kaffarin 'anid manna'in lil khair mu'tadin muriba الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ونجنوا لشنا أن أعلمكم Ubangiji yake bayyana maka bayan ka gaskiyar al'amari, yake cewa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Wannan yanda gurgurun malumai yanda suka samu sabani, aka ce aikin ka, aka ce mala'iku, aka ce nan malumai suka ce mala'ikan da aka wakkala ya rubuta ayyukanka, za ka zo tare da shi a gaban Ubangiji, za ya faɗi wa Ubangiji ya ce hadha ma ladayya atid. Ubangiji gashi nan abin da gare ni, kasan ya ni rubuta, gashi nan na zo da shi, gashi nan halartacce a gabanka ya Ubangiji. Kawai ba abin da ɗan adam za ka tsere, za ka shayar, za ka yi daidaiyar Ubangijinka a kan shi. Wanda ya rubuta abin da ka aiwatar a rayuwarka ta nan duniya, da shi za ku zo gaban Ubangiji. Za ya zo, za ya bayyana, ya ce ya Ubangiji, wannan shi ne aikin bawanka wanda ka ɗora mini ya wani in ƙidaye su. Gashi nan na bujiro maka, a yan ƙari bawa duk abin da yake tunani an riga ya yi da sa'a shi. Shi ne gashi nan Ubangiji ba daɗi ba ƙari, duk abin da yake halartacce, duk abin da yake rubutacce, gashi nan halartacce a gabanka ya Ubangiji. Shi ne yake cewa wannan Imam Mujahid yake cewa wannan magana gunta yake yin ta mala'ikan da ya rubuta wannan ayyukan, shi ne yake zauwa ya faɗi wannan magana a gaban Ubangiji, ga abinda na rubuta gashi nan halartacce a gabanka ya Ubangiji. Na haka ga ta ga bawanka, san yanda kai da bawanka, in ka ga dama ka yi mai rahama, in ka ga dama kuma ka azabta shi gulgulan abin da ya zo da shi. Amma rabbuka bizallamin lil abid. A lokacin nan Ubangiji zai ce alkhiya fi jahannama kullu kaffarin 'anid. Ubangiji zai bayawa wannan mala'ikun umarni, duk wani kahuri wanda ya kasance mai taurin kai ne, mai tsaurin kai, ya ce ku yi da shi wutar jahannama, ku jefa shi wutar jahannama. Ƙarƙashin haka ne malaman nahwu suka samu saɓani, suke cewa alkhiya na sai ta zo da siga guda biyu, kenan musanna, ku jefa alkiya, kenan mutum biyu ne daga cikin mala'iku, kenan mala'ika guda biyu ne su ɗauki ɗawainiyar jefa duk wanda ya kawo ce wa Ubangiji. Suka ce a'a, malaman nahwu suke cewa idan aka ce alkiya yukhatibuna al-mufrad bil musabbih bit tasmiya, wani lokaci ana iyawa a yi magana da mutum ɗaya, amma dai a kalmar za a kawo shi magana ce ta da mutum biyu ake yi. Shi ne suka ce Ubangiji duk wani mala'ika ko duk wani wanda ya saba wa Ubangiji, ya kawurce wa Ubangiji a rayuwar shi ta duniya, za a umarci wannan mala'ika ya jefa shi wutar jahannama. Wasu daga cikin malaman nahwu suka ce a'a, nan alifun din nan da ta zo nuna taukidi ce aka sahale ta, aka karanta ta da alifun diddan, a sahale wa mai karantawa ya karanta ta yanda ya dace, ya karanta ta da sunan shi ne alqiya fi jahannama kullu kaffarin, tabbas za a jefa duk wani wanda ya kawo ruci wa Ubangiji a rayuwar shi nan duniya za a jefa shi ina wutar jahannama. Wannan shi ne umarnin da Ubangiji zai bada duk wani wanda yake mai girman kai, duk wani wanda ya kawo ruci wa Ubangiji to tabbas za a jefa shi wutar jahannama. Wannan shi ne umarnin da Ubangiji ya bada umarni a jefa duk wani mai taurin kai, duk wani wanda ya kawo ruci wa Ubangiji wutar jahannama. Shi ne yake cewa waɗanda za a jefa daga cikin su yake cewa kulla kaffare da anita kowane kawuri wanda yake mai taurin kai ga gaskiya ta zo mai sai yake jariya da gaskiya yake ganin a'a ai abinda kuke karanta mana na alqur'anin nan kuma ba ku waye ba kuma ya za a yi hukuncin da aka yi shi lokacin da ba jirgi ba mota ba bilo ba kaza ba kaza ba wuta ba kaza hukuncin da aka yi a ce wai ya dace da hukuncin da za a yi wa mutane wanda suke sun yi sibilize sun yi kaza. Wannan yana ɗaya daga cikin jayayya da taurin kai da bawa yake yi wa Ubangiji, yana nuna wa Ubangiji a'a ai hukuncin da aka yi can bai dace ba a yi shi ba nan ba. Shi ne duk wani wanda ya ƙaryata ya kawo da cewa Ubangiji ya nuna girman kanshi ga gaskiya yake binta yake cewa wannan ku jefa mun shi wutar jahannama, yace bayar da shi manna'in lil khairi duk wani wanda yake hana alkhairi duk lokacin da za a umarni da alkhairi to shi ba yana nan sai ya daƙile hanyar da za a yi alkhairi a kanta, yace to shi ma wannan ku yi kokari ku jefa mu da shi wutar jahannama. Ai ba ma yi ran kokari ku roƙo zurbi ne na Ubangiji aiwatarwa za a yi. Shi ne manna'in lil khairi duk wanda yake hana aikin alkhairi biyayya ne game da iyaye ko kuma a'a sadar da zumunci ne ko kuma a sadaka ce yana nema ya shafa kance duk wanda zai aiwatar da haka. Mai nema ne ya raba kan ɗa da ma'ahin shi wurin sadar da zumunci, mai nema ne ya raba kan wani wanda yake badawa fi sabilillahi ya nuna ne a'a wa'ancan in nan ba su dace ba ai suwa da sarki suka dace, a'a wa'ancan in nan ba su dace ba ai badawar da kake yi za ta sanya duke ka ta tawaya ko kuma a'a in ka ba su ba an suka kuɗi suka juya baya zagin ka za su yi kanta ka ba su. Wannan suna da cikin manna'in lil khair wanda suke hada alkhairi. Ubangiji ya mana bayani akan sukwa irin wa'annan wanda suke hana alkhairi manna'in lil khair mu'tadin asima utullin ba'da zalika zalim an kana zamani wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatir al awwalin sanasibuhu al khutum. Kalimu Ubangiji dai tashi yace irin siffar da zai mai za a mai hanci irin hancin giwa a gobe kiyama. Wannan ita ce wannan an mai ga azabin wutar jahannama kuma shi ne yake cewa manna'in lil khair mu'tadin shi ne ɗan ta'adda mai huce gona da iri a wurin dokokin Ubangiji. Shi ma wannan hukuncin shi ne ne wutar jahannama, kurum Ubangiji umarni zai alƙiya fi jahannama ku je mu a su wutar jahannama. Yake cewa kuma baya da haka muribun mai shakka ne a cikin al'amarin shi ne kokonto ne a kai hatta da za ka same shi wani lokaci yana kokonto shin wannan addinin da ake yi wanne ne na gaskiya, namun ne na gaskiya ko nasin ne na gaskiya. Yana kokonto akan gaskiya al'amarin da yake kan shi, yana kokonto akan lalle Ubangiji yana da wuta yana da aljanna, yana kokonto lalle idan an mutu ana tashi. Wannan dukkan su sakamakon su shine Ubangiji zai yi umarni a jefa su wutar jahannama. Yake cewa allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar usura duk wanda ya hada bauta Allah da wani yake cewa fa alqiyahu fil azabi shadid. Wannan karin bugun bayani ne a tabbatar duk wanda ya hada bauta Allah da wani to ku je wa shi cikin azaba wanda take mai radadi, azaba wanda take mai zarani a wutar jahannama. Wannan kuma wanda ake ba wa umarnin su haka ba sa saba wa Ubangiji la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa Allah akan umarnin da ya musu daga ya ce musu su aiwatar ba suke yi ba ruwan su. Shi ne kaga wannan idan ka dauka wannan ayoyin za su karantar da kai wannan sufufin kahurci makomashin ta jahannama jijji da kai ko girman kai akan dokokin Ubangiji ko akan haƙƙin Ubangiji ko akan shari'a ta musulunci. Wannan ita ma tana kai mutum da shiga wutar jahannama. Haka hana aiwatar da alkhairi ba kai za ka yi wannan za a yi ka shiga tsayin kanin shi da abin da za a aiwatar na alkhairi wannan shi ba yana gadarwa bawa da umarni a jefa shi wutacce haka ba haka wuce gona da ilimi ta'addanci akan dokokin ubangiji suna gadarwa bawa a jefa shi wutacce haka kuma duk lokacin da bawa ya sanya shakka akan abin da ubangijin shi ya umarce shi da shi yace to shi ba tabbas gobe kiyama ubangiji zai umarni a jefa shi wutacce jahannama haka kuma duk wanda ya hada bautar Allah da wani wannan ita ce ake kira da shirka ita ce kuma babban abin da ubangiji baya gafartawa bawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da bawa zai aiwatar ya sheke ayyashi a rayuwar shi ta nan duniya ubangijin shi idan ya gana ma yana iya gafarta amma dai kuma bayan wannan in dai shirka ce bawa ya aiwatar to tabbas ubangiji baya gafarta shi ne yake bayyana maka allazi ja'ala ma allahi ilaha akhar babban muni abin da zai sanya bawa ko ya sanya ubangiji ya sanya ubangijin nan ya sanya bawan shi a wutar jahannama shine hada bautar Allah da waje yace to wannan ubangiji zai yi umarni fa alqiyahu fil azab ash-shadid ajibu shi cikin azaba wanda take mai hadari kaga cin a gaban ko ubangiji da ya zama mana sukofin mutanen da za a umarni a jefa su wutar jahannama sai ce alqiya fi jahannama kurma azaba ajibu su wutar jahannama da yazo kan wanda ya hada bauta Allah da wani yace fa alqiyahu fil azab ash-shadid ku jefa shi cikin azaba mai muni azaba mai hadari wannan shi ke tabbatar maka da azabun wanda ya hada bauta Allah da wani akwai hadisi abi hadisi abi sa'id bin khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ranar tashin kiyama wani wuya da wutar jahannama za ya fito idan ya fito a lokacin nan za ya ce an ba ni izini in ji binci al'amurrukan mutane guda uku yace bi kulli jabbarin anidin duk wani mai jijji da kai mai girman kai kurum wutar jahannama zan ja shi zan yi wutar jahannama da shi yake cewa na biyu wa man ja'ala ma allahi ilahan akhar duk wanda ya hada bauta Allah da wani shi ma kuma an ba ni umarni in karasa da shi in yi wutar jahannama da shi yace kuma na ukun su wa man qatala nafsan bi ghairi nafsi kuma duk wanda ta kashe wani rai ba tare da haƙƙi ba shi ma an bar umarni in yi wutar jahannama da shi wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi ne wanda yana cikin sahihu haka sahihul jami Imam Al-Albani ya inganta hadisin ubangiji yake cewa qala qaliduhu ga umarnin da aka yi shi ya san bai da wata mafita wata jahannama da ita ce makoma yanzu me zai ringa nema grasa za ya ringa nema ya za a yi ya kawo tuto gaciya wanda ubangijin shi zai ji tausayin shi ya mai lamarin shiga gida aljanna ko a sauka mai daga azabar wutar jahannama a lokacin nan zai ce qala qaliduhu rabbana ma atqaitu sai abokin shi wanda suka sheke ayansu tare a rayuwarsu ta nan duniya nan da kwai maganganu na Abdullahi bin Abbas da kwai maganganu na Mujahid da Qatada da Majra Abdullahi bin Abbas suke cewa shaidanin da aka jibinta mai al'amarin shi an yi sani kowa yana da shaidanin shi yana rayuwa da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa Aisha ya bayyana mata ya take cewa manzo Allah kai ma kana da shaidanin ka tace ya ce maka kwarai ko ni ma ina da shaidani na sai dai ni Allah ya taimake ni shaidani da ya musulunta idan kai musulunta ba ya umarce ni bar abin da ba daidai ba kowa yana da shaidanin shi wanda ubangiji ya rata ya mai wanda kullun shaidanin nan yana rayuwa ne kankashin ko bayan zuciyarka yayi kullun yana lallasan zuciyarka ta yake aikata wa innal nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi rai kullun tana umurtar mu da mu aiwatar da sako wanda zamu ga mu da hashoshin ubangiji a kan shi wannan shaidanin kullun shine yake umurta take raya wa zuciyarka kai tayi kai ba komai tayi ka aiwatar ba komai to wannan shaidanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana yawo a gangan cikin mu kamar yadda jini yake gudana a cikin gangan cikin mu inna shaytana la yajri majra dam lalle shaidani yana yawo a gangan cikin mutum kamar yadda jini yake yawo a gangan cikin ka kuma aka tambaya ina ne mafakar shi a cikin gangan jiki mafakar shi shine bayan zuciyarka nan yake ya raya maka duk yake so sa maka zuciyarka ya raya maka duk abin da zai kai sako ne game da Ubangiji. To shi ne nan Abdullahi bin Abbas yake cewa shaydanin da aka wakkala maka ai shi ma a gobe kiyama neman kanshi yake yi, shi ma wai bin da ya bijire abin da ya wakana a cikin gidan aljanna tare da baban mu Annabi Adam, abin da yake wakanuwa anan duka wannan ba shi yake kallo ba, yanzu shi ma neman kanshi yake yi a gun Ubangiji shi a gobe kiyama. Shine a lokacin nan wannan shaydanin da aka wakkala maka zai ringa cewa qala qarinuhu, wannan shaydanin zai ringa cewa rabbana ma atadaitu, ya Ubangiji ni ba mubbatar da shi ba, ni ba mubbatar da shi ba, yake cewa walakin kana fi dhalalin ba'id, Ubangiji dama wannan bawon naka yana cikin wata bata wata wanda take mai nisa, dama shegen kanshi ni ba mubbatar da shi ba. Shi sai ya idan muka koma cikin suratul Ibrahim, Ubangiji yake bayyana mana abin da zai wakana a gobe kiyama. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala tulumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhin inni kafartu bima ashhadtumuni min qabl inna ash-shaytana minni kafartu bima ashhadtumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun aleem. Lokacin da Ubangiji ya gaba komai a gobe kiyama, kowa ya san sakamakon shi, an sanya ƴan aljanna gidan aljanna, an sanya ƴan wutar jahannama, a lokacin da shaytani zai azaba wutar ɗin shi a wutar jahannama, sai ya ringa cewa mutane inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, akku mutane Ubangijinku ya muku wa'adi, ya muku alƙawari na gaskiya, wa'adtukum fa akhlaftukum, ni kuma na muku alƙawari na ƙarya, na muku ni ma alƙawarin amma ni na saba alƙawarina saboda bai isa bai yi ba, ni ma yi ake yi da ni, sai abin da aka ga dama a yi da ni shi ake yi da ni. Shi Ubangiji ya muku alƙawari na gaskiya, abinda alƙur'ani da sunna suka zo muku, abinda Ubangiji ya faɗi muku, ku bi ni zan sakanta muku da gidan aljanna, ku bi ni wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka bi wannan alƙur'ani kuka bi karantar wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku samu shari'a, wanda ku yi samu shari'a ta Ubangiji to tabbas zai samu gidan aljanna, wannan shi ne alƙawarin da Ubangiji ya wa wa'adtukum fa akhlaftukum, ni kuma na muku alƙawari a ku zo ku bi ni bayan ku zo a biya riba a shakida, gashi nan kuma na saba muku alƙawarin da nayi muku, an zo an biya riban ba a shakida ba, yace to ku saurara, wa ma kana li 'alaykum min sultani, rayuwarku da kuka yi a rayuwarku ta nan duniya ni banda da wani wata sulɗa a kanku, nawai in na ce muku ku yi tilasta ka zan yi tilasta sai ka yi, banda da wani iko a kanka, illa an da'awtukum fastajabtum, gurin ni ba na zo ne na raya maka na ce maka wani kakkabu wani buwanci wani shahama wani lahiya, shi kullum in ka ganshi masallaci wurin karatu ka ganshi, wannan nan shi ne wanda yake morewa rayuwar shi za ka ɗauka matsayin abinci kanta ka buwanci, ya ce banda da wani ƙarfin da na zo na tasasa maka na ce maka wannan nan wajibin ka ne ne ka shahama mai lahiya kanta ka ganshi, wannan tattali a ni kurum ni kira mai na raya maka na ƙawata maka ka je ka biya san zuciyarka, yake cewa to don haka fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum, kawai wanda ya zarge ni kowa ya zargi kanshi, wannan ita ce yau mutum na yau mutum na sagari ya na barambara, ya zo duk irin hidimar da ka yi wa abokinka, duk irin hidimar da ka yi wurin saɓon Ubangiji, duk irin wahalar da ka sha, da irin kuɗin da ka kashe, da irin kazar da ka yi, to yau wanda ka yi dan shi gashi nan yana ce maka kada ka zarge ni ka zargi kanka, ma ana bi musrikhikum wa ma antum musrikhin, ba wanda zan iya jibince mai al'azabar da Ubangijin shi ya yi yake mai a wutar jahannama, kuma a cikin ku ba wanda zai jibince mana azabar da Ubangijin shi ya rubuta zai yi, Ubangiji na ya rubuta za ya yi, ba wanda zai cece juna, ba wanda zai iya yi wa wani gata a cikin wutar jahannama, yake cewa to ba ku sani ba dawo ba ni in ka fasu ba a shartun wani duka, wanda ku haka bautar tashi da ni dan ba na riga ina kafirce ni, Ubangiji ne mun yi baran-baran da shi tun lokacin da aka yi baban ku annabi Adam. Haka Ubangijin ku inna zalimin lahum azabun alim. Duk wanda suka zalunci kawunan su to suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama. Ga wannan shine karatun da shaytani zai yi wa mutane ranar da karatun ba zai musu amfani ba. Shine a yanzu lokacin da kake da dama ake yi maka karatun ka fahimta. Ka kalli karatun nan da idan basira. Ka san ina yake maka ciwo, ka san abin da ya kamata ka gyara, na gyarawa ka gyara, na daidaitawa ka daidaita. Kamar ranar da za ku zo ku yi baran-baran da kai da wanda kake yi da shi. Allah yake shi ne yake bayyanawa yake cewa rabbana ma aghaytu ya ubangiji ni fa mubtar da shi ba kaga ni ai nan hujja ta kai illa an da'utukum fastajabtum li ni da amma kira ne kuka amsa mini kira kina rabbana ma aghaytu ni fa ubangiji mubtar da shi ba walakin kana fi zalalin bayi da ba ubangiji wannan mutumin yana kabbata wanda take mai nisa shi ba kan shi yake cewa kada la taqtasimu ladayya ubangiji zai ce kadda ku yi jayayya albana bana son wannan rikicin da ku saboda ba wani amfani da zai kara muku ubar qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga yi na bada na riga yi na gabatar muku alƙawari da wannan narko na azaba da nayi na riga yi na gabatar da shi ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza alƙawari a gaba ni je a guda abinda na riga yi nazarta to shi ba zai wakala ba a canza alƙawari ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid kuma ni inna ba mai zalunta ba wannan shine abinda zai wakala a gobe kiyama kaga wannan shine idan ka koma cikin suratul a'raf zaka ga ubangiji yana maka bayani irin abin da zai kai zai wakala a wannan gina wa'inda aka bi da wanda suka bi za a zo za a ringa tsinuwa a gaban ubangiji za a ringa cewa a'a ubangiji ba mu ma ba mu muka bi su ba ubangiji tilasta mu saka sai a'a ubangiji ba hakan bai wakala ba kowa zai ringa bada hakuri wannan zai bada zai ringa bada hamzaren shi a gaban ubangiji wannan kuma tabbas yanda ubangiji ya karanta da mu wannan abin shine abin da zai wakala shine ubangiji yake bayyana mana a can cikin suratul a'raf wa qala allazina stud'ifu afwan wannan ba cikin ta ta cikin saba'i ce yake cewa wa qala allazina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu saradnakum anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin wa qala allazina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makaru al-layli wan nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'u al-'azaba wa ja'alna al-aqlala fi a'naqi allazina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'maluna abinda yake wa kanuwa wa'inda suke masu ga wanda suke masu jijji da kai masu girman kai su ne almalau da wa'inda suke masu rauni za su ringa cewa masu girman kai za su ringa cewa wa'inda suke lillazina su'ifu anahnu sanadnakum anil huda shin mu ne muka haramta muku muka shiga tsarin kanunku da shari'a muku samu ba shari'a ba yace kai ba da irja'akum bayan shari'a ta zo muku kai bal kuntum mujrimin ku innan dai mujrimai ne kaga su wa'annan masu rauni masu wanda suka more kudin su suka yi abinda suka ga dama to kai wanda ba kowa ba ka sha wahala a rayuwar duniya asalin ga cewa mu ne muka hada ku bi gaskiya cika amma dai ku innan mujrimai ne sai fuko masu rauni za su ringa cewa bal makaru layli wan nahari iz ta'murunana an nakfura billahi ai ubangiji ai wa'annan masu karhin nan wa'anda da a rayuwar mu ta nan duniya su ne sama da mu yau gashi nan yau da mu da su in dukkan muri dai muke a wutar jahannama su ne wanda suka hana mu suke umurtan mu da mu sanya wa Allah kishiya kada mu tsaya mu bautata wa Allah a lokacin nan wa asarru da dama ta lamba ra'u da azaba
da dama zata mamaye kowanne daga cikin su lokacin da suka ga azabun ubangiji wa ja'alnal aqlala fi a'naqil ladina kafaru hal tuzuna illa ma kuntum ta'maluna.
Sai waccan ayar ta cikin arafi ta shige mini aramba ta nawa ita waqala allazina istakbaru allazina su'ifu a wannan ta saba ice waqala allazina istakbaru allazina su'ifu qala almalau allazina istakbaru allazina walbaiti wace inda ta mota yanzu na zo da ita insha Allah.
Shine dan ubangiji yana bayyana mana abinda zai wakana la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id babu jayayya anan ba wani tacce kuce wani ya daga murya wani ya daga murya ubangiji ya riga ya tabbatar da wa'idin da yi wanda ya saba kurum wutar jahannama ita ce makoba ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza alqawli a gaba da kuma wama ana bi sallamin lil abid abinda na riga yi na zartar ba a canza shi a yau kuma ni in nan ba mai zaluntar bawa bane ba. Ubangiji ya ci gaba da cewa yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid ranan nan za a ce wa wutar jahannama hal imtala'ti. Ubangiji zai kira yin ta jahannama ya tambaye ta shin kin cika a lokacin nan ita wutar jahannama za ta ringa cewa hal min mazid ya ubangiji da kai dadi a kara muni hal min mazid ya ubangiji da kai dadi a kara muni. Wannan shine alƙawarin da ubangiji ya yi za ya cika wutar jahannama da duk wanda ya kafirce wa ubangiji kuma ya yi alƙawari zai cika gidan aljanna. Aljannan in an ma yi saura ubangiji zai halittu wa an su halittu ya sanya su ko ina sai an samu burbin ɗan adam a cikinta. Shine nan ubangiji yake tambayar wutar jahannama shin kin cika ko kuma da kai dadi. Akwai hadisin Anas bin Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin kitab al-tafsir haka Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitab al-janna yake cewa yulqa fil nari wa taqulu hal min mazid za a ringa jefawa wuta in wuta ana jefawa wutar jahannama za ta ringa cewa da kai dadi da kai dadi ya ubangiji hal min mazid da kai dadi ya ubangiji. Kaga anan sigar da ubangiji ya zo ubangiji ya tambaye ta halin talati ya ke wutar jahannama kin cika a lokacin nan ubangiji wutar jahannama za ta ringa cewa hal min mazid da kai dadi ya ubangiji da kai dadi. Shine ne yake bayyana wannan hadisi ne ce za a ringa jefawa ana jefawa duk cikin dubu ɗaya lakan yake shiga gidan aljanna 999 dukkan su wutar jahannama suke shiga. Wannan shine abin da ubangiji ya hukunta to kai kokari a cikin dubin in aka ware ɗayan kai kana daga cikin su. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana aljanna tsada gare ta ala inna sil'ata Allah ghaliya kayan kasuwa na ubangiji tsada gare su dan abu dan kadan zakai sai ka gani ubangiji kalkashin rahamar shi ya sanya ka gidan aljanna kuma dan kadai idan kai sai kasance mai kalubale wuta jahannama ita ce mako ba. Shi sanya manzo Allah yake bayyana mana wani zai waye gari yana matsayin mummuni ya mareta yana matsayin kaguli wani ya waye gari yana matsayin kaguli ya mareta yana matsayin mummuni ya bi audinahu bi aradin min ad-dunya yana sayar da addinin shi da wani dan abu wanda bai ta kara ya karya ba daga duniya ba a duk cikin dubu guda ɗaya lakan yake shiga gidan aljanna 999 dukkan su ta jahannama za su. Shi ne idan kai lissahi aka ce ka lela wani da kwai ya'juji da ma'juji wanda za su zo min kulli hadabin yansiru su ma wannan duka suna daga cikin al'umma dukkan su za a ringa musu lissahi kaga ko kan daga sari. Shi ne nan yake bayyana mana wannan hadisi yake cewa hatta yadha qadamahu fataqulu qat qat yace wutar jahannama tana cewa ubangiji ya hadda kwai dadi da kwai dadi da kwai dadi yace har sai ubangiji ya dora duka dukan shi akan wutar jahannama za ta ringa cewa na cika ubangiji. Haka da kwai hadisin da Qatada daga Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana wa la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazida wata jahannam za ta kushe ba ana jihawa mata ma'abuta zabanta a cikin ta ana jihawa tana cewa shin da kai dadi yace hatta yada rabbul izzati qadamahu asai ubangiji ubangiji wanda yake mabuwaye ya dora kawuwan shi a saman ya dora kawuwan shi a saman wutar jahannama ake cewa wai yake cewa a lokacin nan fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqulu qat qat wa izzatuka wa karamuka yake cewa idan ya dora diga digin shi a saman wutar jahannama a lokacin nan wutar jahannama za ta ringa cewa qatul 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 dambuwaye ka dan girman ka yake cewa wala yazalu fil jannati fadlun hatta yansha Allahu lahu khalqan akhar fayuskirahum Allahu ta'ala fi fudulil janna ita kuma cikin aljanna a sanya kowa a bashi gidajen shi wani gida biyu wani gida goma wani gida dari wani gida kaza gulgulun abin da ubangiji ya tanada maka yake cewa har sai an ba kowa nashi kuma a samu sauran guraben murare gidaje a gidan aljanna wanda ba a shige su ba a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta yansha Allahu lahu khalqan akhar sai Allah ya halittu ansa halittoti ko ba bayan mu a sanya su fayuskiruhum Allahu ta'ala fi fudulil janna sai Allah ya sanya su a wa'ansu saurin abin da ya rara ne daga gidan aljanna a cikin gidan aljanna saboda ya dau alwashi sai ya cika wutar jahannama kuma sai ya cika gidan aljanna Allah ya datar da mu da samun shiga gidan aljanna ya kare mu da shiga wutar jahannama akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi yake cewa hadisin Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aina wara ta tahajat al-jannati wan-nar fa qalat an-nar usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalat al-janna ma li la yadkhulni illa du'afa'u an-nasi wa saqatihim قال الله تعالى للجنة أنت رحمي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ له لها خلقا آخر لن لها خلقا آخر وأن حديث ينا بينا منا ورشي مبنجزي وتدى الجنة dukkan su kowanne yana jayayya yana cewa wuta tana cewa ai ubangiji ya fifita ni da tabbatar da masu jijji da kai da masu dagawa da ni an sanya kurum masu jijji da kai masu girman kai masu dagawa tsagewa su ne zan su shige ni sai ita kuma aljanna take cewa ba wani wanda zai shige ni in ba wanda suke masu rauni ba wannan sune ubangiji ya datar su za su shige ni a lokacin nan wannan ubangiji yake cewa aljanna ke rahama ta ce ina jin kan duk wanda na so daga cikin bayuna dake ita kuma wuta ubangiji yace ke azaba ta ce ina azabta wanda na ga dama daga cikin bayuna dake dukkan ku dake aljanna dake wutar dukkan ku sai na cika ku da bayuna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ga wuta ba za ta cika ba har sai ubangiji ya danna kawuwan shi ko ya dora diga digin shi a samanta a lokacin nan za ta ringa qaddun 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 yake cewa ita kuma aljanna ubangiji zai cika ta idan an sanya kowa da kowa za a yi raran wuri a cikin gidan aljanna ko raran gidaje a cikin gidan aljanna ubangiji zai halittu an sa halittu ya sanya su cikin gidan wannan aljanna hadisi suna da yawa wanda suke tabbatar mana wannan shine tsari wanda ubangiji yayi na gidan aljanna da wutar jahannama shine nan yake tabbatar mana yawma naqulu li jahannama ranar da zamu ringa zamu hadi wa wutar jahannama halim talati shin kin cika wa taqulu halimin mazid za ta ringa cewa shin da kai dadi ya ubangiji a kara mani a lokacin nan ne ubangiji zai dora kawuwan shi idan an jefa ubangiji ya dora kawuwan shi a sama wutar jahannama wannan shine abinda zamu tsaya akan shi kasancewar bayani na gaba bayani ne na rahama kuma rahama ita muka bukata insha Allah lokacin ba ya bamu dama ba mu shiga cikin rahamar ubangiji ba bayani akan rahamar ubangiji tunda karkashin rahamar tashin muke insha Allah kenan wannan shine abinda ya sawwaka a hanyoyi da muka karanta guda biyar ko guda shidda. Wakala qarinuhu rabbana wakala qarinuhu qala wakala qarinuhu hadha ma ladayya atida. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. ‘Yan uwa da amanna arziki da suke bara a da, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, ya sanya albarka a ciki. Da abinda rai ta kudurce na alkhairi, muna fatan Ubangiji ya tabbatar mana da shi, ya datar da mu da aiwatar da ayyuka nagari a cikin wannan kwanuka masu albarka wanda Ubangiji yake rantsuwa a kansu. ‘Yan uwa da amanna arziki da suke fara adda, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi, kuma wanda ba sa marasa lahiyarmu da ke gida da ke likita, muna fatan kowanne Allah ya koro manzon sauki, ya sanya abin da yake juyayi da shi kafara da ya gane shi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.